fitowa zauren VOA. Muna shiri na 59 daga kasar Niger, inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto yake jagorantar shirin. Yanzu zan miƙa ku ga Aliyu domin ci gaban shirin.
Sha'anin matasa ana magana galibi ya fita alaka da harkar tattalin arziki, rashin aiki kuma da tafara. Rashin abin yi, an yi karatu ba aiki, duk kasashen mu na Afirka suna fama da wannan matsala na rashin aiki. Kana ganin yawan dogaro da neman aiki kawai daga wurin gwamnati yana da tasiri ga rashin aiki, domin gwamnati tana da takaitattun iyakan ayyukan da za ta iya bayar da rashin ma'aikatu ko masana'antu masu zaman kansu da kamfanin da za su iya daukar matasa aiki. Magana ta farko kenan. Magana ta biyu, duk da cewa matasan suna cikin wannan wahala da kalubala, magana tashin hankalin da muke yi kila su wanda suke aikata ya fi alaka da harkokin siyasa, kamar dan adawa ya tura yara su je su yi bananan su yi can, wannan jam'iyya ta sa yaran su je su kai wancan hari, maimakon irin tashin hankalin da ake da yake magana wanda ake can wajajen kan iyakokin Niger su tilagari su difa da sauransu. So kana ganin cewa akwai yawan dogaro kan gwamnati na samar wa matasa abinda za su yi, maimakon a nemi wasu hanyoyi na daban da za su samu abi, ko su yi noma, ko su yi sana'a, ko su yi kasuwanci, ko su yi wani abu?
Yauwa, alhaji, yanzu kun ga bisa wannan tambaya ta dogaro ga gwamnati, ƙungiyarmu ta matasa ba ta ma yarda ba da dogara bisa abin da gwamnati yake badawa ko yake yi da, saboda babu gwamnatin da ta ishi kanta har ta wadatar da wasu. Shi yasa muke ganin cikin gabatarwa na kaman rage wani abu tun da ba cikin fannin bane. Yau ni shugaba ne na wata makaranta, babban makaranta da take koya aiki 10 na hannu. Ni ne director general, kuma da muka bude makarantar nan zan ga muku a gaggauce, babu dalar gwamnati ko guda, babu dalar kungiya ko guda, wallahi tallahi abunda muke da ne namu ba ta hanyar dan siyasa ba, abunda Allah hore mu ne sama ga miliyan 800 muka sa dan mu taimaka ma gwamnati wajen horar da matasa don su zama matasa nagari, domin kiyaye irin halin da matasa suke ciki a
yau. Aikata mai nasara, ma'aikaciyar kungiya Farm Action and Development, kungiya ce mai zaman kanta tana ayyuka don ta kwato ga mata da matasa 'yancin su.
Me ana kira ayi bayan wannan tashin hankali, me yake janyo shi?
Bisa ga wanga al'amari da muke fuskanta a nan ƙasar Niger, ina cewa matasa kamar yadda malaman malamin na kusana ya faɗi, akwai rashin aiki, akwai talauci, kuma al'ummomi talauci ya musu yawa. Kenan babu aiki, babu abun yi, sai su yi kokari su gani wace hanya za su bi don su samu ko abu da za ka yi ma iyalin. Akwai kuma da mun kai lissafi, mun kai nazari, mun ka gani a wurin matasa wata ran don ka kare iyalinka sai ka bi wa'annan 'yan ta'adda, tunda in kana cikin su babu yanda za a yi su taɓa naka. Kenan da yawan matasa suna bin bayan su don dai su kare rayukansu kuma su kare rayukan iyalinsu. A bayan wannan kuma akwai yawace-yawacen bindigogi. Hanyoyinmu tsarewa hanyoyi gaskiya sai an ƙara jibata, tunda a nan Niger bindigogi shigowa suka suna shiga su huta yanda sun kaga dama a so da yawa. Akwai lokacin da sevre ana kama bindigogin mai a so da yawa, sai kuga yaro karami. Mun yi wani taro da matasa imanin shekara 14 a mutanen nan da yawa sun san bindiga jihar Abala da Sanam da mun kai aiki tare da su, da yawa mata da maza duka, duk wanda an ka tambaya ce na taba ganin bindiga, na gani ga wana ko na gani ga ubana, ina ya fito da ita, tunda ba ai ba soja bane, ba aikin shi bane, kun gani ko?
Mun gode kwarai da gaske.
Akwai kuma wata matsala babba yanzu kowa cikin garurukan nan surtu jihar Kilibi, al'umma ko ta ga mutum da take shakkun shi yana cikin ta'adda ba ta bada labari, ba su bada labari, tunda sojawan ma an ba su labari, ba su maza daukan matakai, dami ba su daukan matakai, tunda su harka da ake cewa iyararshi ba ka yin wani abu sai ka yi kira sama ka haɗi, in ka haɗi kamin kuma a baka izini abu ya ci ya cinye, ko ko wata matsala babba, ko salula ka dauka kai kiran wani babba nan ga soje ka ce gashi sun shigo tsakanin hira kai da shi ne, amma sai ka gani kwana biyu su 'yan ta'addan nan sun komo mun ji labari kai ka ce ka kona mana asiri, yaya su 'yan ta'addan sun kai sun kasan da kai ka ce ka faɗi, mu ɗan kungiya ne, ONG ne, muna formation, muna komi. A duk lokacin da muka tai muka tara mutane, tunda ni press ni da kaina nan da nake garuruwan duka na Tilibiri na yawon su Tondi Queen di Ayori duka na tai in muna taro kullu ana jan hankalin mu abin da zai hutawa da bakin ku kusane shi tunda duk cikin taron nan baka san kowa awwa ba a duk lokacin da an kai taro suna da mutunan su
to wai tambaya da nake so ku yi kokari ku an same shi ne kamar yadda muka ce akwai nau'i na masu tashin hankalin nan ko yana da wani buri da yasa a gaban shi akwai ta bukata da yake son ya cimma yanzu na san a Najeriya da kuma kan wasu iyakokin Niger akwai yan ta'adda da muka sani masu yaƙe-yaƙe saboda aƙidar musulunci da sunan Islam kamar da malamin can ya faɗa amma yau kuma an zo an shiga wani hali na mutane suna satar mutane don samu kuɗi masu manƙudan yawa kuma sai a kama mutum a ce a kama miliyan 100, miliyan 200 bai da haka ma har biliyan so kuma ana biya kuma masu biyan kuɗin nan ba gwamnati ce take biya mutane ne da iyalansu suke sani yadda za su samu kuɗaɗen nan su yi abin nan ashe wannan saurin biya don a ceci rayukan ƴan uwa ba tana ƙarfafa ci gaban wannan al'amari na satar mutane ba alal misali
kamar cikin masu yaƙin ga akwai masu yaƙi saboda musulunci yanda suke ci akwai kuma bandi
sune
sai difer mutane dabban akwai bambancin su tunda yanzu masu aikin nan na masu yaƙi saboda musulunci su ba su tarayya kamar suna da ka'idodinsu da suke bi ba su tarayya banza ba su kashewa
amma kamar yayin da kika yi a Tilibiri me kika gano adalilin tashin hankalin da ke faru a Tilibiri
ni ta kai ne banji ne talauci kai ne
to yawa masu satar mutane
masu satar mu kawai talauci ne
amma ba an ce akwai yan ta'adda kasashe irin su Mali da Algeria da Libya da Nigeria da suke tsallakowa ba su shigo su yi irin wannan abubuwa a wuraren
to fisabila a ƙetare ban sani ba ni duk yawo cina bai kira da Tilibiri
to shikenan to haji bari ma take duk za mu take ba ku dama ba amma bari mu ba mutane farko mu ji ra'ayin su to bismillah ba gaba ta
salamu alaikum
alaikum salam
ni ne
alaji sai ku me ta ka fahimta na abubuwan da ke jan wannan al'amura
to malalla shi dai tashin hankali yana tare da
zan kai ba wai yake zama da ke zo ka zauna zo
ba ka ce zo me fa ka fadi dan mi da babu
haka
eh hakika da babu tunda a da din ana kwatanta adalci
magana da
ana kwatanta makaranta mutane suna da aiki sai yanzu mun washi gari mahi yawa jama'a wanda suka yi makarantar ba ba yi wasu ba su da hanyar talauci rashin aiki ya ka wanga tunda duk wani abu in ya zo sai ya hau bisa wannan talaucin na mutane na matasa sai ya hau bisa rashin aikinsu sai ya rawanta hakika in an ɗauki tashin hankali na cikin ƙasa na zamantakewa shi rashin adalci ne iko babu adalci kaizancin gwamnati dan me ake dogara a mutane ba su dogara da gwamnati amma wajibi ne bisa gwamnati wanda bai iya ba aiki yayi tsari da sa samu wani aiki wajibi ne duk yana cikin tsarin mulkin ƙasa da Allah shi zancen da honorable yayi duka dai zancen ɗaya ne na matasa ne ba su da aiki babu makaranta kuma mutane ne sai an samu kuɗi dole su tsari duka babban matsalar ta mu ita ce wannan babu adalci na kashe wuta wadda ta taso tsakanin makiyaya da manoma babu adalci a yadda za sa a yi umfani ƙasashen namu ai ba talauci ba gare mu muna da arziki amma arzikin wasu sun maida shi nasu sun maida siyasa kasuwanci kana siyasa don kai arziki ba ruwanka da jama'a in ka zo kai iko a handa mai kudin ƙasa babu ruwansu kamfanin ma a wani lokaci a nan ƙasanmu ƙasar kan tana da kamfani fiye da a kwana a tashi yau kamfanin na ƙasa nawa akwai tsari da ake yi na aiki duk in kamfani ya zo ga tsarin da ake kama gwamnatin baya cin hanci ya zo ya yi katutu sai ka san wani tunda mai neman aiki dama bai da kuɗin da zai ci hanci sai ka san wani in baka san wani ba to ba da zakai kenan tsarin na ƙasa zama kamar dinasti in abu ya zama kamar dinasti kenan sai ka sani wanda bai san kowa ba mahi yawa ɗiyan talakawan wa zai tsare musu gindi su sa ba zancen cecanta bane zancen wakar sani ne zancen rishin adalci ne aka shuka kuma sai aka washi gari kasashen namu arziki
kana jin wasu daga cikin dalilan da ka gabatar su ne suke sa kungiyoyin yan ta'adda da masu sace-sace mutane suke samun saukin samun yara matasa almisali su shiga cikin su domin su yi aiki tare da su
eh hakika matashi gashi bai da aiki aje ma kauye bai da aiki ga nan a kauye akwai shekaru wanda shekarun aro ne in an kakkai wannan a kauye a birni ba matsala a kauye in kakkai wannan shekarun baka da arme ta zama abin dariya
gaskiya
to wanda ya zama abin dariya Hausa suke cewa in mutum ruwa na shi in cinye shi in ka mai kame takobi kama ake aife ji ba abin da ka ba kenan hakika shi yake sawa ba su da aiki sai talauci sai fatara su kuma wannan ai dama dan sun gane su ne in sun zo sai su ba yaron da bai san dala 100 ba a kudin mu nana sai su zo su ce za mu baka jika 200 da sun bashi amsa yake mana kenan dama babban yaki da ta'addanci shine adalci a shibka adalci in an shibka adalci hakika ba a samu ba wanda za su bi su dan misali yanzu wannan wanda suke ta'addanci za ka samu mutum a birni da gida mai kyau da mace mai kyau da mota da kyau ya turare su ne ba zai turare su ba wanda ya turare su wanda yake cikin matsala kuma yana tsammanin za su iya huta shi kuma kudin su ke ba
to madalla
suna da alaka da masu fataucin ayoyi da masu fataucin makamai dama alaka ke da kai ku ba mu kudi mu mu kare ɗan fatauci su ba su kudi su kuma su sayi kayan da za su yi ta'addanci su kuma su kare
to madalla bari in fara ma da tambaya kafin ka fara maganar abin da kake yin kai magana malaman nan ta yi magana dazu na cewa ko da hukuma tana son ta yi wani abu ba ta da mutanen da ke ba da labarai na ainihin mutane an ce da dan gari akan shi gari mutanen da ke fama da waɗannan tashin hankali din akan yi zargin cewa ko dai kamar da yace wasu daga cikin wannan wuraren suke su za su ba da labarin abin da ke wurin da shanun da ke wurin da duke da ke wurin da sauransu kuma ka san an sha ba da rahotannin maka musu sarakuna na sanya Najeriya cewa suna da hannu suna aiki tare da waɗannan ƴan sace-sacen mutane din so kana ganin cewa ita kanta al'umma ta fara hula ba gwamnati ba ba soja ba ba kowa ba su ma ba sa yin abin da ya kamata su yi don taimaka a kashe wannan wutar rikicin tashi-tashi hankulan nan
Okay, assalamu alaikum. Sunana Alkasum Abdurrahman, don kuni mai ma'aikacin kungiyoyi ne na ƙasa da ƙasa kuma mai zaman kaina. Zan ba da amsa bisa tambayar da kai kafin in dawo baya kaɗan. So, na ɗaya dai abin da ya kamata a sani business ce. Inda ko business ce, akwai kuɗi maƙudai suna yawo ciki. To, wani abu ne wanda ke da wahala. Misali, idan mai kwarmata ma gwamnati bayani ko soja bayanai idan ya kwarmata ko bai samu wani abu ko kuma yana dan samu wanda bai kai kawo ba idan su wa'ancan in ka kwarmata musu bayanai kana samun dubban daloli ko wani abu irin haka to wani abu ne wanda ke da wahala in ka dauki duka yakin da aka yi kasashe na ta'addanci ko yaki ma na rashin gaskiya irin kamar America a Iraki ko Afghanistan ko sauransu zaka ga GIA da suke zawa ko mutanen CIA in suka zo za su zo da kuɗi mararan wannan kuɗi mararan suna amfani da su wajen samun bayanai da wani sauran su Allah ya taimake ni cikin duka kasashen da ake magana ko Mali ko Niger ko Burkina Faso ko Nigeria Allah ya sa na yi aiki cikin kasashen kuma cikin yankunan da ake fama da wannan abu
da waɗannan bayanai na Alkasim Abdulrahman za mu dakata a yau sai makon gobe za a ji ci gaban bayanan a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ɗaukacin mahalarta zauren da abokin aiki na Yusuf Abdullahi da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ake sallama da ku mu huta lafiya